Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Amina Bahar Auna. Nasara abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 19 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu mazauna yankuna da ke fama da rashin tsaro a jihar Sokoto da ke Najeriya sun ce sauki ya fara samuwa a yankunan su. Za kuma a ji cewa mako guda bayan kaddamar da majalisar zartarwa a jihar Jigawa da ke Najeriya, al'ummar jihar na ci gaba da dakon ji daga bakin gwamnan jihar. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman akan shirin gwamnatin Najeriya na raba 1,000 ga wasu talakawa na tsawon watanni 6 sakamakon cire tallafin man fetur. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
A yau Laraba ne, jami'an Ukraine suka je dakarun kasar Ukraine sun kai hare-hare ta sama a yankin Odessa da ke kudancin kasar Ukraine cikin dare na biyu a jere, yayin da kuma suka kai hari a babban birnin kasar, wato Kiev, da wasu yankuna. Rundunar sojin sama Ukraine ta ce sojojin sun kakkabo makamai masu linzami 37 daga cikin 63 da kuma jirage marasa matuka da Rasha ta harba a fadin kasar, kuma an harba su ne musamman kan gine-ginen ma'aikatu da kayayyakin soji a yankin Odessa. An yi amfani da tashoshin jiragen ruwa na Odessa don fitar da hatsi a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta shafa kusan shekara guda kafin Rasha ta sanar da kawo ƙarshen shiganta a farkon makon nan. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa yau Laraba cewa manufar harin nan na baya-bayan nan da Rasha ta kai shine tarwatsar da yarjejeniyar hada-hadar hatsi, sannan kowane makami mai linzami na Rasha rauni ne ba ga Ukraine kaɗai ba, har ma daga duk wanda ke son rayuwa da aminci. Serhiy Popko, shugaban hukumar soji ta birnin Kyiv, ya faɗa a Telegram cewa jami'an tsaro na saman Ukraine sun dakile dukkan jirage da suka kai hari a Kyiv, kuma babu wani rahoto na barnan da aka yi. 'Yan sandan Kenya sun harba barkunan tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka fito kan titina a yau Laraba domin nuna rashin amincewa da gargaɗin gwamnati bayan zanga-zangar da ta rikide ta koma tashin hankali tare da kashe mutane fiye da 10. 'Yan adawa sun sha alwashin gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin shugaba William Ruto na tsawon kwanaki 3 a jere, lamarin da ke tsoratar da kasashen duniya da suka bi sahun masu kira da awarware rikicin a siyasance. An rufe makarantu da shaguna a birnin Nairobi da wasu garuruwa, kuma da yawa daga cikin 'yan Kenya da ke cike da takaici sun buƙaci ɓangarorin biyu da su shawo kan matsalar. 'Yan sanda sun harba barkunan tsohuwa kan gungun masu zanga-zangar da suka tarwatse a unguwar Kibera da ke Nairobi, wata tangar Odinga, yayin da aka rufe ofishi a babban birnin. Wannan dai shine karo na 3 a cikin wannan wata na madugun 'yan adawa Raila Odinga ke gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnati da ya ce haramtacciya ce kuma ita ce da alhakin matsalar tsadar rayuwa. Dakarun Taliban a Afghanistan sun yi harbi a iska tare da yin amfani da bututun wuta a yau Laraba don tarwatsa mata da dama da suka gudanar da zanga-zanga a birnin Kabul saboda dokar haramta shagunan kwalliyar mata a fadin kasar. Shaidu sun ce lamarin ya faru ne yayin da wasu mata da ma'aikata kusan 30 suka hallara a wajen shagunan su na kwalliyar mata da ke tsakiyar babban birnin kasar, inda suka buƙaci ƙungiyar Taliban ta janye haramcin. Masu zanga-zangar dai sun zargi jami'an tsaro da dukansu da sanduna tare da kwace musu wayoyin salula da nufin hana su ɗaukar hoton tashin hankalin. Mahalarta taron sun ɗauki tutoci da ke ɗauke da cewa rayuwa, adalci, aiki da ilimi. Bidiyon da aka wallafa a shafukan sada zumunta ya nuna yadda dakarun Taliban ke yin lugudan wuta ta sama tare da fesa wa masu zanga-zangar da ruwa. Hukumomin Taliban ba su mai da martani ga wannan zargin ba. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Thailand ta kada ƙuri'ar kin amincewa da nadan dan majalisar dokoki Peter Limjaroenrat na zama Prime Minister na kasar. Ƙuri'ar da aka kada a yau Laraba ita ce karo na biyu cikin mako guda da Peter ke neman mukamin bayan da ya jagoranci jam'iyyarsa ta Move Forward Party da jam'iyyun kawancanta da suka samu gagarumin nasara a zaben dan majalisar dokoki da aka gudanar a watan Mayu. Lamarin da ya baiwa lamarin da ya baiwa kawancen jam'iyyu takwas kujeru 312 a majalisar wakilai mai wakilai 500 yayin da masu kada ƙuri'a suka ki amincewa da 'yan takarar daga jam'iyyun da sojoji ke marawa baya waɗanda suka shafe shekaru 9 suna mulkin ƙasar Thailand. Sai dai Peter ya gaza samun ƙuri'u sama da 50 a yunkurinsa na farko na lashe wannan mukami saboda tsananin adawa a majalisar dattawa mai ra'ayin mazanjiya da sojoji ke marawa baya. Ƙuri'ar ta zo ne sa'o'i bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar Thailand ta yanke hukuncin dakatar da Peter daga majalisar yayin da take sauraron ƙara da ake zarginsa da keta dokokin zaɓe. Kotun ta yanke hukunci ne mako guda bayan da hukumar zaben ƙasar ta ce akwai shaidun da ke nuna cewa shugaban jam'iyyar Move Forward Party ke da hannun jari a wannan kamfani na yaɗa labarai wanda hakan zai hana shi tsayawa takara.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Yayin da rundunar sojin Najeriya ta himmatu wajen kimtsawa da karfafa gwiwar jami'anta domin iya fuskantar kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta, wasu mazauna yankuna da ke fama da rashin tsaro sun ce sauki ya fara samuwa a yankunansu. Wannan na zuwa ne lokacin da jami'an soji ke kara kutsa kai a yankunan da ke kokawa kan rashin tsaro domin magance ayyukan 'yan bindiga. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Yanzu haka manyan kwamandojin sojin Najeriya na shirin arewa maso yamma da arewa maso gabas da arewa ta tsakiya na kan halartar taron kara kimtsa su ga kyakkyawan shugabanci wanda ake yi sau huɗu a shekara, wanda ke da manufar kara musu dabarun fuskantar kalubalen da Najeriya ke fuskanta a haujin tsaro. Babban hafsan mayakan ƙasa na Najeriya, Manjo General Tawarik Labaja, da yake zantawa a hedkwatar yanki na takwas na sojojin Najeriya da ke Sokoto ta bakin babban kwamandan horar da jami'an soji Manjo General Kelvin Alibe, ya ce ana sa ran wannan taron ya karawa kwamandojin basira ta yadda aikin su zai kara samun nasara.
The theme of the seminar, capacity development of senior commanders to meet emerging security threats in a joint environment.
Ya ce alƙawar wannan taron ita ce haɓaka basirar manyan kwamandojin soji domin su iya fuskantar kalubalen tsaro a kowane irin muhalli, kuma wannan yana daga cikin tsare-tsare na babban hafsan sojin Najeriya na sojin su kasance gogaggu waɗanda ke cikin shirin kota kwana, kuma masu kaifin basirar ganin rundunar soji tana samun nasara ga dukkanin aikin da ta sama. A daidai lokacin da manyan kwamandojin ke karɓar horo, sauran dakarun soji sun bazama cikin dazuka a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro a yankin arewa maso yamma domin magance matsalolin da kuma samar da sauki ga al'ummomi. Bello Isa Ambarura ɗan majalisar tarayya ne mai wakiltar mazaɓar Ilila da Gwadabawa a jihar Sokoto, yankunan da suka sha fuskantar ayyukan 'yan bindiga, ya ce yanzu al'umman yankunan suna bacci da idanu biyu rufe.
Mutanenmu wallahi hankali kwance, duk an koma daji ana ta noma. Ina tabbata maka tauran da sun ka shiga tun kamin a yi sallah suke cikin dajin nan na musamman na Ilila. Wallahi babu dare babu rana babu cuta kullun, yana tabbata maka an kai sati uku kullun cikin kamo 'yan ta'adda nan suka yi. Kuma mai girma gwamna irin maganar da muke da shi ta harkar matakan tsaro mu 'yan majalisa ya tabbata mana tsarin da ya yi da sojoji to duk abin da suke bukata ya ba su. Ba magana cewa a ta iya babu kaza babu kaza.
har yau na tuntubi wasu mazauna yankunan da ke fama da matsalolin akan ko sun soma samun sauki ga abinda wani mutumin giga ne ta karamin hukumarkin Gwadabawa ke cewa
gaskiya alhamdulillah yankin Gwadabawa ana samun ci gaban tsaro manoma ma sun fara zuwa gonakin su suna noma a koraren da ma ko shuka ba a samu dama an yi ba amma kuma yanzu alhamdulillah an je an yi shuka wasu kuma sun je sun noma wuraren da ba su noma ba a kwanan baya
a can ma yankin Illela a cewar wani mazaunin yankin duka labarin daya ne
yanzu ba magana su je da gari bane ko kalma suke yi su gudu suna boye-boye saboda yanzu ana horota su tsakani da Allah lalle ana horota su sosai mutanen garuruwa gaskiya sun fara samun sawaba da nasuwa sannan garuruwan da aka riga aka yi fansa a kansu waɗanda da sun zama kamar irin mizance loose kamar irin sun riga sun bada gari to yanzu kama da sojoji ke mutanen gari sun fara fitowa sun fara ɗebe tsoro suna tsaya suna haƙi da ransu mu gaskiya ba magana wasa ba an samu ci gaba sosai kuma an samu canji
babbar fatar jama'ar yankunan da ma 'yan Najeriya baki daya ita ce a samu sauƙin matsalolin rashin tsaro da suka da baibaice ƙasar ko za a iya samun sukunin fuskantar wasu matsaloli na daban domin sai da zaman lafiya ake samun kowane irin ci gaba Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton Mako guda bayan kaddamar da majalisar zartawa a jihar Jigawa a Najeriya, al'ummar jihar na ci gaba da dakon ji daga bakin gwamnan jihar Malam Umar Namadi game da halin da lalitar jihar ke ciki. Yanzu haka dai 'yan siyasa da ƙwararru akan harkokin kuɗaɗe da sha'anin tattalin arziki da kuma ƙungiyoyin rajin shugabanci na gari sun fara muhawara dangane da batun. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da rahoto.
Kamar sauran galibin jihohin Najeriya yanzu dai an shiga watanni na uku kenan da kafa sabuwar gwamnati a jihar Jigawa bayan da sabon gwamnan jihar Malam Umar Namadi ya karbi ragamar mulki a ranar 29 ga watan Mayun bana wanda yake gwamna Namadi ya yi amfani da wannan rana wajen bayyana kudurorin gwamnatinsa guda 12 ga 'yan Jigawa amma har zuwa yanzu bai kai ga fayyace yanayin da ya samu lalitar Jigawa ba al'amarin da ya haifar da muhawara a tsakanin 'yan siyasar jihar da masana da kuma kungiyoyi masu rajin shugabanci na gari
wannan magana ce ta haƙi ba magana bace ta jam'iyya magana ce ta haƙi da jaha ɗan jaha Jigawa haƙi ne a kansu su san halin da jaha su take ciki menene dalilin da yasa ake wannan rufarufa akwai wani abu ne wanda aka yi ba a so mu ɗan jaha Jigawa da muke da haƙi mu sani akwai wani abu da ake yi kamar na rufin asiri akwai wani abu da ake yi ake koye mana a dokan Najeriya babu damar a koye mana abin da ya shafe mu a fito a mana bayani me aka bari me aka gada
honorable Nasiru Garba dan ce kenan tsohon dan majalisar tarayya kuma jigo a jam'iyyar hamayya ta PDP a jihar Jigawa kunshin kwamishinoni 18 da gwamna Namadi ya nada domin taya shi aiki wani lamari ne da ja hankalin al'ummar jihar ta Jigawa la'akari da cewa galibin su tsaffin kwamishinonin gwamnatin baya ne sai dai kuma Salisu Masge Gumel jigo a kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar Jigawa na cewa
mu a matsayinmu na 'yan Jigawa ba mu da wata matsala ko wani tunani akan cewa wai wane yayi kwamishina a waccan gwamnatin yanzu ya sake dawo domin dama APC ce kuma uwa ɗaya uba ɗaya ce a bangaren kwamishinoni kenan amma ka karɓi gwamnati ka yi shiru to mutane suna cikin tare da cewa to mu me ake nufi da mu ne shin wannan kayan namu ne kenan ko ba namu bane in namu ne ya kamata mu san me aka bar ma kuma me zaka dora wannan dai shine abin da ɗan jiha suna jira kusan wata biyu ba su san a inda aka kwana ba
shin bayyana halin da shugaba kamar gwamnan jiha ya samu lalitar gwamnati al'ada ce ko kuma dokar ƙasa Dr. Sanusi Garba shine shugaban sashen nazarin al'amuran kuɗaɗe da ƙididdiga a jami'ar tarayya da ke Dutse
zancen gaskiya doka ne domin akwai requirement na kan cewa duk wani shugaba in yazo zai karbi handin over daga tsohon shugaba a cikin wannan handin over major requirement din shine bayani na kadagogi da basussukan da suke kan gwamnati wanda in har gwamnati ta tarar da wata gwamnatin ta bayar da adadin kudaden da take tunani ta bari to ita hujja ne akan ta zo ta ce ta tarar da wannan kudin ko sabanin haka domin idan gaba tai gaba wani lokacin ana yin wani abu da muke cewa blame game wani ya ce ga abin da na bari while wani yana cewa a'a ba haka aka bari ba to gata ne da duk gwamnatin da ta zo ta faɗi abin da ta tarar domin kare kanta daga zargi
masu kula da al'amura da yana ganin cewa kasancewar gwamna Umar Namadi masani kuma ƙwararre a fannin hada-hadar sarrafa kuɗaɗe babu ko shakka ba zai rasa masaniya ba akan abin da ƙwararren ke ambatawa sai dai a iya cewa yana da dalilansa na yin gum game da wannan batu, illa dai kawai bai kai ga sanar da ƴan jigawa dalilan nasa ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga jigawa a Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman kan shirin gwamnatin Najeriya na raba 8,000 ga wasu talakawa na tsawon watanni 6 domin rage musu radadin janye tallafin man fetur. Hassan Umar Tambuwal Garika.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ta kullo da wani shirin tallafawa talakawan Najeriya da naira 8,000 ga kowane mutum ɗaya. Yan Najeriya miliyan 12 ne za su samu naira 8,000 ɗin. To ko me ƴan Najeriya za su ce a game da wannan shirin?
Abdul Muhammad Alhaji Majinga, in ya bani samu wasawo saboda goro kemi ya fi yaban dutse. Gaskiya 8,000 bai kai mutane ko ina ba, ma samu wasa samu yi manage da wannan. Ni wani ya bani kere mi kuma ku gobe sai jaje to gagaza kuma sai kara shi.
Wasu na da ra'ayin cewa ga ra'ayin mutane hanyoyi a sa wutar lantarki, a sa ruwa, a gyara kaman masana'antu da fannin gona yafi a ba ƴan Najeriya 8,000. Menene ra'ayinka?
Ko ya ce to gagaza shike ne sai mu hankuwa wannan shi kuma Allah kara shi kuma gaba.
Wato shirin Tinubu kana ganin ya daidai na ba ƴan Najeriya waɗannan kuɗi?
Yayi manage ba yafi babu ba.
Sunana Abubakar Dan Gidan Gero. To game da 8,000 da yace zai ba mu kuɗin nan, mu dai mun jiwa mai ƙuri'a, amma kuɗin nan ba zai zo gare mu ba. Game da haka kuwa kuɗin nan da zai ba mu 8,000 shi ya haƙuri kashe ba mu su ya rike su, a samu hanyar nan tsakanin Makera zuwa Kwantagore ko ko zuwa Makwa zuwa Kwantagore a gyara mana hanya. Ya yi a ba mu su ko kuɗin nan ce za a ba mu, ba za su kada hannunmu ba.
Yawanci ta asusun ajiya na banki ake sawa, wato account.
Account number namu ba ra a amshi account number namu ba, saboda mu dai mutanen gona muke. Ba ra a shigo gona a amshi account number ɗita a ce a tura mai kuɗin nan su kai ga hannu ne ba.
Kada lamba account.
To ina da lamba account, amma ƴan uwana ba su da lamba account, kuma suna da yawa waɗanda ba su lamba account.
Me yasa kake ganin cewa ai hanyoyi yafi a ba ku waɗannan kuɗi 8,000?
Kuɗin nan abin da yasa ni gaisa haka nan kuɗin nan ba za su zo gare mu ba.
Sunana Gaga. To ni hakikani gaskiya ban fahimci wannan abubuwan ba, don tsakani da Allah ga talaka yanne tallafin nan wallahi cuta ce babba. Don tallafin nan shine ci gaba ga talaka. Don talaka yanzu kana shiga mota daga nan ga zuwa Sokoto kana biya 7,700 ta yi tsada kana biya. Yanzu nan kana biyan mota 25,000 daga Ibadan zuwa Sokoto. Shi yanzu nan an zo an ce wai an baka 8,000 me take tsina na madan Najeriya a rana guda ina iya kashe ta.
Amma masana tattalin arziki sun ce janye tallafin nan idan aka yi hankuri dan karamin lokaci zai inganta tattalin arzikin Najeriya, zai sa dan Najeriya musamman talaka ya samu saukin tsada kayayyaki da tashin farashin abubuwa.
Wallahi ni bai dare cewa haka nan zai kasance ba, tun da radda muke kamin APC ta taho muna sayan buhun gero 3,000 da kai yake kai 5,000, yanzu nan gashi muna sayan shi 50,000. Wani tallafi za a dauko ci a wai zai tallafa maka talaka? Talaka wallahi bai ganin komai a haka.
Kai yanzu ba ka ganin amfanin waɗannan 8,000 da shi shugaba Tinubu yace zai ba ƴan Najeriya har wajen miliyan 12?
Ina rike da Allah ɗan Najeriya, matsayin ɗan Najeriya in ya san abin da yake, wannan bai kamata ma ya karbi wannan talafin ba. Ba mu da hanyoyi a Najeriya, duk mai bin hanya daga nan ga zuwa Sokoto ko zuwa Kano wallahi ya san babu hanya. Don in an ka zo lokacin ruwan ga ko ba kuwa Allah sai kun hita kun tura mota a cikin ruwa. Da wallahi gara a karkata su wajen tsaro da wajen gyara hanyoyin Najeriya.
Sunana Hassan Sarauniya Yarbici. Dai Tinubu shawara ya nema yana sai kyauta ta ƴan Najeriya, maganan 8,000 bai taso ba, saboda abinda zaka ci kwana biyu ma ya zarta 8,000. Tsakani da Allah mai iyali kaman mutum yana da mutum 10 a bayansa, menene 8,000 zai tallafa mu?
Me ya kamata Tinubu yi wa ƴan Najeriya domin samun sauki da sassata musu radadin tallafin mai?
A gani na abinda ya kamata Tinubu yayi, yayi mana odan abinda zamu saya da kuɗin mu ko ina abinci ya wadata, saboda duk ɗan Najeriya bai da wata wahala yanzu banda ta yunwa. Yunwa ya ishi jama'a. Abinda shinkafa da zaka sai Kongo naira 1,000 yanzu ya kai 1,600 a waɗansu wurare 1,500. Shinkafa mu na arewa da 500 mu kusan 1,500 muke sayan Kongo daya.
Sunana Muhammadu Goshe. Abinda an magana ta dangane da waɗannan kuɗi ba su da fa'ida game a bashe su ga Najeriya, domin cikin mutane sama da miliyan 200 a ce a ba mutane miliyan 12 wanga bai taka karya ba. Kai a ɗauko hanyar tsaro ga Najeriya, wanda yake in an ɗauki hanyar tsaro ga Najeriya ko abin da ya kaso ya ba ƴan Najeriya ba su iya kawo tsaro. Wanda kiwon lahiya, wuta, lantarki in ya kawo su to mu mulki ya taimu na duwa da muka tsakanin arewa da kudu, wanda yake hanya babba wanda yake ta kasuwanci ce nan ne aka ku rayuwar ƴan Najeriya, amma ba hanya ba kyau. Ko yaushe za ka biya hanya kana zulumi, kace sai ka yi jinyar jiki, sai ka yi kwanaki baka da lahiya. Don Allah Tinubu ka koma wanga bangare ka gyara wanga, ka rabu da batun raba kuɗaɗen nan ba su da wani unhwanu.
Alayyakabiru. asheti. To wannan tsari sai mu ce yayi kuma bai yi ba. A rayuwar ta talaka ta yanzu 2008 me za su yi mana Hassan Tambuwal? An ce wata shida ko? Ko an ce shekara? To 2008 so shida ko sai shekara nawa ne? Kuma 2008 kai kanka insha Allah ba su isa ka yau da gobe. To an ce kuma wata-wata za a ringa bayar da su.
Aka ganin cewa an yi haka ne domin a dan rage ma talakawan Najeriya radadin janye talafin mai.
Kawai kara ma cuta mutane za su yi kuma insha Allah cikin mutum miliyan 1 kila mutum guda 100 bai samu. Dijiya junan su za su rarrabe wannan kudi.
Sunana Michael Olorunfemi. Eh wannan shiri dai yayi amma ni dai na dai san ba kowa ne zai samu wannan kudi ba. Dan wannan kudin ya kamata yi wani abun da ba waye a raba wa mutane kudin ba. Nawa ne 2008 ne kudin ba. Ya kamata a ce wani irin wannan kudi a zuwa shi kaman bangare abinci a shigo da abinci. Abinci kudi abinci ya so ko kasa. Irin wannan mutane za su samu soki ga wuri abinci amma a raba wa mutane 2008 ba kowa ne zai samu ba. Kuma wannan 2008 kudi ne dai yana jin sunan shi dai kawai 2008 bai sai komai ba.
Rana kare Alibuka. Ska ne a gaina yake wallahi. Saboda me kace mutane suna cikin wani hali. Dan an samu wannan abun kila wannan sabuwa za su huce akan saboda kan san mutane su shiga cikin matsala da yawa.
Kana ganin wannan zai rage radadi ga yan Najeriya na fatara da talauci.
Insha Allah an soma irin wannan abun yana yi. Ka san Niger ta zai tana irin wannan sabuwa irin wannan bai kamar irin wannan. Ba wajen mu yanzu misali bangaren mu san abar local government nake ce. Akwai mutanen da suke ba yan Najeriya ne. Ma wallahi tallafin irin wannan na Najeriya wannan suna samu. Wallahi mutane mu tun ba tun kafin ma wannan matsalan ya faru ma shekaru da yawa mutanen garin yan Najeriya suna zuwa suna karɓar tallafin a Niger.
To amma yan Najeriya na ganin cewa waɗannan kuɗi na radu 2008 sun yi kaɗan.
Ka san mutane ba yadda ya yi zan mutane ba ba Allah ba. To ka zanzu kana zaune kawai ka san 2008 ba za ka kashe wani wuta ba.
Shi ko Professor Bello Muhammad Bada na Jami'ar Sokoto mai fashin baki ne a Najeriya.
To wannan shiri ko tsari kuɗi za su isa ga manyan ma'aikata da ƴaƴansu da zuri'arsu da su da manyan 'yan siyasa waɗannan kuɗi ba za su isa ga talaka ba wanda an mabuƙacinsu wanda kuma an kace don shi an kai. Tsari irin wanda aka gwamnati nan ya saka sun duk kuɗi su kai ga talaka na gaskiya wanda ke da buƙata su an gama banna domin waɗanda an kasa su yi rabon kura za su yi. Ita an kace ta yi kashi uku. Kashi uku ta ce kashi guda na kura na ta ce guda na ɗiyan kura ta ce to kashi na uku kuma na wadda ta yi rabu. Waɗannan manyan ma'aikata da 'yan siyasa ba su taɓa barin kuɗi su isa ga talaka na gaskiya. Shi yasa in gwamnati na son ta taimaka ma talakawa na gaskiya to ta tabbatar da kuɗin abinci ya yi ƙasa ta saki abinci ya hito da yawa. Sannan kuma taki na zamani ta yi ƙoƙari ta sako shi da yawa kuma ta rage mishi kuɗi. To sannan kuma ta yi kwamitoci na ƙwarai na mutanen kirki wanda wani abu ka iya kaiwa ga talaka. Amma don wanga abu da aka kai ga majalisa tana gani zaburar farko majalisa ta ɗauko yukafawa ta fahi abin da take so wato tun kafin ko a kai ga amincewa an riga an wa kuɗi.
Waɗannan zuzurutun kuɗi har naira biliyan 500 da shugaba Tinubu ya ce zai ware don taimaka ma talakawa me ya kamata ya yi da waɗannan kuɗaɗen?
Watan abin da ya kamata shine a tabbatar da cewa abinci gwamnati ta buɗe rumbunoninta da take ajiya abinci ta sako abinci ya yi sauki farashin da abinci ta karya shi. Takin zamani ta tabbatar da ta samun ma'aikata shi. To ko ta samun ma manoma takin zamani kuma idan babu zaman lafiya a ƙauyuka a cikin gonaki kuma har yanzu ba a yi komai ba don haka wajibi ne ta tabbatar da tsaro an same shi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ta mayar da martani ga hukuncin hukumar kwallon kafar duniya FIFA a takaice game da karanta da tsohon kocin dinta Slavko Matic ya kai wa hukumar. Matic din da aka ɗauko shi ya maye gurbin Samuel Beidou a bara da tsiya aka fatattake shi ana cikin campaign saboda lalaci da taɓuka katabus. A farkon jawabin ta a hukunci House of Oak ta amince cewar FIFA ta umurce ta biya Matic dala 14,000 wannan kudin ya kumshi dawainiya daban-daban na kocin da kuma biyan sadiyar swabawa kwantaragin su cikin wata biyu swabawar ya biyo gorin da magoya bayan club sun kai yini na hana mati gabatar da aikin sa na bayar da koro club ta hakaka cewar duk saura bukatu na mati ko hukumar FIFA ta yi watsi da su yadda ya dace da matsayin club sa'annan ta ci gaba da fayyace cewar tuntuni sun kai yanke shawarar biyan mati kudin banda wasu ran tuttuka da ya karba yayin da yake aiki hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA ta kai ta shirya wasan zakarar zakaru a ranar 3 ga watan Satumba gabanin soma kakan shekara ta 2023 da 2024 wannan wasa zai gwada karfin Medeama FC mai rike da Campbell League Premier na Ghana da Dreams FC wacce ta lashe kofin FA na MTN kamar yadda doka ta tsara a sharuɗa ko ka'idodin Premier League Ghana clubs biyu Medeama da Dream FC sun taka muhimmiyar rawa na lashe kambun su farkon lokaci yayin da suke shirin tinkarar kaka mai zuwa da kowanne su na sa tsammanin somawa da kafar dama GFA ta gabatar da diddiki da ya hada da inda za a yi wasan masu sha'awan kwallo kuwa sun zaku suna jiran wasan da aka yi imani ya dace a kira shi wasan zakarar zakaru hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta bayyana ranar da ta tsara za a soma legin premier na shekara ta 2023 da 2024 na Ghana an tsara za a soma gasar a ƙarshen mako somi daga ran juma'a 15 ga watan Satumba shekara ta 2023 a ci gaba har ranar Litinin 13 ga watan Satumba shekara ta 2023 masu sha'awan kwallo sun sha zakin shirin suna jiran a fito da jadawalin gasar wadda za a bayyanarwa jama'a nan gaba inji hukumar kwallon kafar ta Ghana irin takara da sha'awar da ake jin ligin zai tattara magoya kungiyoyi daban-daban na kyautata zaton kakan na bana zai yi makil da abubuwa masu daukan ido kasancewa zakaran bana Medeama za ta shigo ne da karfinta don kare kambinta cikin nasara dan wasan Crystal Palace Jason Rakitic kuri ya kafa ido bisa yi wa Ghana wasa maimakon kasar Ingila da cewar tuni ya yi wa 'yan wasan Ingila 'yan kasa da shekaru 20 wasa dan wasan na gaba mai shekaru 20 da ya soma kwallo da matasan Chelsea kan ya koma Crystal Palace a shekara ta 2019 zai iya yi wa Ghana wasa ta kan iyayensa 'yan Ghana ya soma wasansa na Premier League bisa kujera a karawar da sun kai da tsohuwar club din sa Chelsea ranar 14 ga watan Agusta shekara ta 2021 coachin Talton Athletic FC Anthony Hayes ya bayyana kudurin na Rakitic yana mai fadan cewar burin Rakitic ne ya wakilci Ghana gasacin kofin duniya da wannan muka iso karshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
agai da Redwan Abbas yanzu kuma ga labarai a takeice
Yau Laraba ne jami'an Ukraine suka je dakarun kasar Ukraine sun kai hare-hare ta sama a yankin Odessa dake kudancin kasar Ukraine cikin dare na biyu a jere yayin da kuma suka kai hari a babban birnin kasar wato Kiev da wasu yankuna Rundunar sojin sama Ukraine ta ce sojojin sun kakkabo makamai masu linzami 37 daga cikin 63 da kuma jirage marasa matuka da Russia ta harba a fadin kasar kuma an harba su ne musamman kan gine-ginen ma'aikatu da kayayyakin soji a yankin Odessa ɗan sandan Kenya sun harba barkunan tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka fito kan tituna a yau Laraba domin nuna rashin amincewa da gargadin gwamnati bayan zanga-zangar da ta rikide ta koma tashin hankali tare da kashe mutane fiye da 10 ɗan adawa sun sha alwashin gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin shugaba William Ruto na tsawon kwanaki 3 a jere lamarin da ke tsoratar da kasashen duniya da suka bi sahun masu kira da awarware rikicin a siyasance Dakarun Taliban a Afghanistan sun yi harbi a iska tare da yin amfani da bututun wuta a yau Laraba don tarwatsa mata da dama da suka gudanar da zanga-zanga a birnin Kabul saboda dokar haramta shagunan kwalliyar mata a fadin kasar. Shaidu sun ce lamarin ya faru ne yayin da wasu mata da ma'aikata kusan 30 suka hallara a wajen shagunan su na kwalliyar mata.
masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aminat Bahar Auna da ta karanto labarai da Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.